sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mai sauraro, farkanmu da wannan la'asariya. Da fatan ana cikin koshin lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shirin a yau Lahadi 26 ga watan Yuni na shekarar 2020. Yanzu bari mu fara da muhimman kanun labari.
An tsaurara matakan tsaro sosai a harabar ginin karamin ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Chengdu na kasar China a yau dinnan Lahadi, yayin da Amurkawa ke shirye-shiryen barin ginin kamar yadda aka umarce su. Ba tare da gargadi ba, da daren jiya Asabar Burtaniya ta yanke shawarar fitar da kasar Spain daga jerin kasashen da ta ayyana a matsayin marasa hadarin zuwa saboda cutar corona. Sannan hukumomi a Faransa na tuhumar wani ma'aikacin majami'a dan asalin kasar Rwanda da laifin cinna wuta a majami'ar nan ta nan cathedral ta karni na 15.
Kanin labarin kenan aka saurara. A cikin shirin namu ne yanzu za a ji cewa mutanen da suka rasa ayyukansu a sanadiyar annobar coronavirus sun fi kasancewa cikin hadarin matsalar tunani. Ko menene yasa?
Baka da kuɗi, baka iya yin abin da kake so kai, zai iya kawo damuwa ainin abinda zai kai ga tabuwar hankali.
Yayin da mutane da dama suka rasa ayyukansu sakamakon annobar COVID-19, wasu suna ganin cewa idan kida ta sauya dole rawa ta sauya. Ko me suke nufi da haka?
Sannan waɗannan kamfanonin da ake magana, maimakon ka je su dauke ka aiki, ka diba me za ka ce maka a kamfanin a wannan halin COVID da shi corona ba, sai ka caje su kuɗi.
Sannan muna da rahoto game da wata ziyarar daga manyan kungiyoyin arewa suka kai wasu sansanonin gudun hijira a Katsina. Baya ga haka, gwamnatin Najeriya ta yi kira ga ma'aikatanta su dukuma wajen gwajin cutar coronavirus. Kamar kullun a yau Lahadi, muna dauke da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Dahir mai shanu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a sake gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An tsaurara matakan tsaro sosai a harabar ginin karamin ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Chengdu na kasar China a yau dinnan Lahadi, yayin da Amurkawa ke shirye-shiryen barin ginin kamar yadda aka umarce su. An ga wasu manyan motoci uku na daukar kaya na shirin shiga harabar ginin, a yayin da kuma jami'an tsaro masu kaki da marasa kaki ke jere a kowane bangare na gefen hanya baya ga shingayen da aka kafa. Editan jaridar Global Times ta China ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa an baiwa karamin ofishin jakadancin Amurka da ke Chengdu sa'o'i 72 ya rufe komai. Umarnin rufe karamin ofishin jakadancin Amurka da ke Chengdu da China ta bayar ranar Juma'a martani ne ga umarnin da Amurka ta bayar na rufe karamin ofishin jakadancin China da ke birnin Houston na jihar Texas ta nan Amurka. Ba tare da wani gargadi ba, da daren jiya Asabar Burtaniya ta yanke shawarar fitar da kasar Spain daga jerin kasashen da ta ayyana a matsayin marasa hadarin zuwa, tare kuma da kafa dokar killacewa ta tsawon makonni 2 ga duk wanda ya zo daga kasar Spain. Kowa na cikin firgita da wannan dokar ta killacewa a cewar wani dan Burtaniya da ke yawon bude ido a Spain. To amma ministan harkokin wajen Burtaniya Dominic Raab bai ko nuna wata nadama ba game da wannan mataki na bazata, yana mai cewa ana buƙatar ɗaukar wannan matakin saboda zabura da yaduwar cutar corona ta yi a Spain. Ba za mu yi wani roƙon gafara ba, dole ne mu ɗau matakin gaggawa, abinda ya gaya wa kafar labarai ta Sky News kenan. A halin da ake ciki kuma, Koriya ta Arewa ta yi shelar samun mutum na farko dauke da cutar ta COVID-19, wanda ta ce wani wanda ya taɓa gudu daga ƙasar ne ya dawo dauke da cutar. Gwamnatin ƙasar ta yi wata da watanni tana musanta kasancewar cutar a ƙasar. Ita kuma Afirka ta Kudu yau dinnan Lahadi ta yi shelar samun sabon kamuwa da cutar wajen 12,000. Amurka ce ta fi yawan masu kamuwa da cutar wajen miliyan 4.1, sai kuma Brazil mai miliyan 2.3, sai kuma India mai miliyan 1.3, sai kasar Rasha mai sama da 800,000. A halin da ake ciki kuma, kamfanonin jiragen sama a Turai da na otel-otel da na jigilar 'yan yawon bude ido na fargabar cewa canjin da gwamnatoci suka yi na bazata a dokokin tafiye-tafiye saboda cutar corona na iya rusa damar da suka hango na ceto dan wani abu daga asarar da suka yi na rashin murarrakar hutu da tafiye-tafiye. Shawarar da gwamnatin Burtaniya ta yanke kwatsam jiya Asabar ta saka kasar Spain cikin jerin kasashen da ta ayyana a matsayin masu hadarin zuwa, wadda za ta tilasta dubban 'yan Burtaniya da ke hutu a Spain su rika killace kansu na tsawon kwanaki 14 da zarar sun dawo, wadda kuma ta sa dubban waɗanda a da ke tunanin zuwa hutun fara tunanin sokewa. Ta yi matukar illa ga fatan waɗannan kamfanonin na ɗan ƙalato wani abu daga cikin ɗanbin asarar da suka yi sanadiyar annobar corona. Ba da daɗewa ba, Burtaniya da makwabtanta na Turai suka ɗage dokar hana tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje yawon shakatawa a wani yunkuri na maida al'amura kamar da. Wannan ya biyo bayan matsin lamba daga waɗannan kamfanonin.
Kafin Ibrahim ya karanto wasu labaran, bari mu leƙa ƙasar Ghana. A daidai lokacin da al'ummomi da dama suke cikin wani yanayi na rashin ayyukan yi a sakamakon annobar coronavirus, wani jami'in lafiyar kwakwalwa Randy Agodo ya ce wannan rukunin mutane sun fi kasancewa cikin haɗarin fadawa matsalar matsananciyar damuwa. Wakilin sashen Hausa a Ghana, Ridwan Abbas, ya aiko mana da wannan rahoto.
Sama da wata hudu kenan da Ghana ta samu wanda ya kamu da cutar coronavirus na farko. An kunne makarantu har zuwa watan jiya a kokarin da ake yi na dakile yaduwar cutar. Dubannin ma'aikata na makarantu masu zaman kansu da sun ka hada da malaman koyarwa da waɗanda ba malamai ne ba da ba su da wata mafita sun kasance ba tare da albashi ba kimanin wata hudu kenan. Wannan in ji malamin kiwon lafiyar Mr. Randy Agbado zai iya kawo damuwa ainin abinda zai kai ga tabuwar hankali.
You have a job, it means you can't have money, and if you don't have money you can't meet the things that you really want to do.
Yana nufin baka da kuɗi, in baka da kuɗi baka iya yin abin da kake so ka yi, ba za ka iya san abinci ba, ba za ka iya biyan kuɗin gida ba, za ka fuskanci ƙalubale na matsalolin kiwon lafiya da ake dangantawa da cutar. Ina jin a dalilin haka ya kamata mu soma shirin kuta kwana kamma mu ci ƙarfin annobar. Mr. Agbado ya ba da shawarar abubuwa da ya kamata a yi a kiyaye ko a guje wa damuwa.
When you are tired, you rest, exercise regularly, drink enough water during the day.
In ka gaji ka huta, a rinka motsa jiki kai da kai, a rinka shan ruwa da yawa da rana, a rinka cin abinci masu gina jiki waɗanda ke ɗauke da dukkan nau'o'in abubuwan da jiki ke bukata, sai kuma a rinka yin kwana sosai. Me wata makaranta mai zaman kanta da ake cewa Our Home Awa Alhaji Halid Daud ya ce rayuwa ta yi wuya ga sama da ma'aikatansa guda 70. Wani zai cinkare ne da matsalolinsa wadda yake ɗauka abin sirri ne, sai kurum ka ji ya yi shiru. Za ka ga yadda mai shin nan ke tunane shin zai tafi wurin wani neman aiki ne ko yaya zai yi. Jihar Sama maso gabas dai ta yi rikodin waɗanda aka tabbatar sun kamu da COVID-19 75 ya zuwa ranar Juma 24 ga watan Yuli shekarar ta 2020, kuma dukansu sun warke har an sallame su. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Akai da Ridwan Abbas. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarin labaran duniya.
To Aisha, hukumomi a Faransa na tuhumar wani ma'aikacin majami'a ɗan asalin ƙasar Rwanda wanda ya amsa cewa shi ne ya cinna wuta ma majami'ar nan ta nan katedral ta ƙarni na 15. Ofishin mai shigar da ƙara ya ce mutumin ɗan shekaru 39 mai neman mafaka wanda ya zauna a ƙasar ta Faransa na tsawon shekaru an sake kama shi a karo na biyu jiya Asabar. An taɓa tsare shi na tsawon kwana guda aka mara tambayoyi sannan aka sake shi bayan gobarar ta ranar 18 ga watan Yuli. Mai shigar da ƙara Pierre Sen ya ce mutumin da ake zargin ya amsa cewa shi ne ya cinna wuta a sassa uku na majami'ar ta St Paul bayan da farko ya musanta. Hukumomin Faransa da sun ki bayyana mutumin da kuma dalilansa na aikata hakan. jami'ai a kasar Malaysia sun ce da alamar ruwa ya ci wasu ƴan gudun hijirar Rohingya 24 a daura da gabar wani tsibirin shakatawa na kasar Malaysia wanda ke kusa da kasar Thailand. Yau Lahadi, hukumomin kasar ta Malaysia sun kaddamar da aikin ceto ƴan gudun hijirar Rohingya din waɗanda aka kasa jin duriyar su bayan da suka yi ta tsalle suna fadawa cikin ruwa a yunkurin su na iyo zuwa tsibirin Langkwa mai wuraren shakatawa. Dogarawan tsaron gaba sun ce mutane 25 ne suka yi yunkurin iyo zuwa gabar da daren jiya Asabar, amma ɗaya daga cikin su ne kadai mai suna Nur Hussein dan shekaru 27 ya iya isa. A ƙarshe, masu zanga-zanga sun bazu kan tituna a wasu biranen Amurka da dama don nuna bacin ransu kan nuna bambancin jinsi. An shafe watanni ana zanga-zanga a Portland na jihar Oregon tun bayan mutuwar George Floyd a ranar 25 ga watan Mayu, yayin da yake hannun 'yan sanda a Minneapolis na jihar Minnesota. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta tura jami'an tsaron gwamnatin tarayya da dama zuwa Portland. A birnin Seattle, 'yan sanda sun yi ta jefa barkonon tsohuwa tare da kawo mutane 45 jiya Asabar, bayan da wata zanga-zanga ta nuna goyon baya ga wacce ake yi a Portland ta rikide ta zama ta tashin hankali.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Bayan ga korafe-korafe a kan rasa ayyukan yi sakamakon annobar COVID-19, gamayyar kungiyoyin kwadugo a Najeriya sun buƙaci a samar da sabbin manufofin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa domin a samu sauyi a harkokin kwadugo a nahiyar Afirka tare da rage tasirin annobar coronavirus ga tattalin arziki da ayyukan yi. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf daga Abuja na ɗauke da cikakken rahoton.
Tun bayan ɓallar annobar coronavirus, masana tattalin arziki suka fara nuna fargaba akan illolin da annobar za ta yi ga tattalin arzikin ƙasashen duniya, musamman masu tasowa kamar Najeriya. Alƙalaman ƙididdiga a Najeriya sun nuna cewa da yawa a cikin 'yan ƙasar na ta rasa aikin su saboda yadda mutane da kamfanoni ke fuskantar matsaloli ta fuskar tattalin arziki da kuɗaɗen shiga sakamakon gagarumin tasirin annobar coronavirus. Ko menene mafita baya ga kiraye-kirayen da ƙungiyoyin kwadago, masana tattalin arziki suka yi akan a haɗa gwiwa da al'umma domin kawo mafita ga matsalolin da ake fuskanta? Ga fitaccen ɗan kasuwa kuma ɗan jarida Manga da Sha'ibu da bayani.
Mafita samar da aikin yi a Najeriya dai da ma Afirka baki ɗaya, wato shine na ɗaya dai ƙarfafa su masu ƙananan masana'antu domin su rinka ɗaukar ma'aikata da aikin zai zagaya. Abu na biyu shine to ƙarfafa sha'anin aikin gona. Aikin gona yana da tasiri tattalin arzikin al'umma. Idan aka samar da wato kayan aikin gona, tallafi na kuɗi da kuma kayayyaki na aikin gona zamani saita ma al'umma yadda za a yi aikin gona, to matasa za su dukufa a wannan aikin su jingina duka mafi yawan sana'o'i. Wannan zai haɓaka tattalin arziki.
Dan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Yamal Tidiba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya, Dr. Abubakar Yunus Ahmad, ya bayyana mafita ga matsalolin da suka shafi ayyukan yi da cewa
dole fa mu ɗauka cewa zamani ya zo kuma Allah ya turo ta, Allah shi kadai ya san me yake nufi da ita. Kuma ba ma samar da guraben aiki ko kuma aikin yi ba yake wa barazana kadai ba, don abin da ya shafi kowa da kowa ne. Ga coronavirus ta zo ta addabi gwamnatin, akwai cikas, let's now think outside the box. Nan wa'annan kamfanonin da ake magana, maimakon ka je su dauke ka aiki, ka diba me za ka yi ka taimaka wa kamfanin a wannan halin covid da shi corona ba, sai ka caje su kuɗi. Duk irin wa'annan in muna yi, maimakon kai a dauke ka aiki sai zuwa kai ne ma za ka dauki wani aiki.
A wani bangare kuwa, ministan shari'a kuma Anthony General na tarayyar Najeriya Abubakar Malami yayi bayani akan lamarin.
To babban mafita dai shine matakan da aka dauka. Farko ita gwamnatin tarayya mataki na bada tallafi, da ganin cewa an samar da ayyukan yi ta yi kyakkyawan tanadi ta huskar abin da ya danganci tsare-tsaren aiki, kuɗaɗe wanda za su taimaka wa mutane tsayuwa a kansu da kuma abubuwa makamantansu. So abu mafi ala dai shine an fahimci cewa akwai damuwa wadda ta danganci bukata ta tallafa wa mutane domin su samu ayyukan yi bisa la'akari da wannan damuwar gwamnati ta amince cewa ta zo da tsare-tsare wanda za su taimaka musu.
Alƙalman ƙididdiga a Najeriya dai sun yi nuni da cewa tun bayan bullar annobar coronavirus kaso 40 cikin 100 na iyalan da aka yi magana da su kusan 2000 suka rasa ayyukan yi, inda ƙungiyoyin kwadago suka yi ta korafi akan yadda shugabanni suka fara siyasantar da ayyukan farfado da tattalin arziki ta hanyar nuna san kai bayan fara bude zirga-zirga ofisoshi. A ƙasashen duniya kuwa annobar corona ta yi sanadiyar rasa ayyukan yi na miliyoyin ma'aikata, kamar yadda alƙalman ƙididdigan zauren tattalin arzikin duniya suka yi nuni da cewa a ƙasashe mafi ƙarfin tattalin arziki na G7 kamar Amurka an rasa ayyukan yi miliyan 30, sai ƙasar Japan da mutane miliyan 1,760 suka rasa aikin su. Halima Abdurrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A kai da Halima Abdurrauf. Bayan kai wata ziyara Katsina, Gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya sun yi kira ga gwamnatoci a matakin tarayya da ta jiha da su hanzarta magance matsalar tsaro tare da gaggauta maida yan gudun hijira garuruwansu. Wakilin muryar Amurka a Katsina, Sani Shu'aibu Malumfashi, ya aiko mana da wannan rahoton.
A ƙarshen ziyara ta sa da ta kai shi wajen sarkin Roma da kuma inda waɗannan ‘yan gudun hijira suke, na keɓe shugaban tafiyar Alhaji Mansura don in ji wani irin kira zai yi ga gwamnati ganin yadda suka tausaya.
Za mu yi kira ga gwamnati cewar yadda ta sa ido a kan abubuwan ta daga sa ido a kansu a taimaka wa mutanen nan, saboda mutanen nan suna cikin hali na tashin hankali. Kuma gwamnati ta yi ƙoƙari ta ga cewar kar a bar mutanen nan su ɗauki lokaci mai tsawo a wannan sansani. Saboda irin abin da ya faru a Maiduguri, yanda yanzu kungiyoyi suka shigo ƙasashen waje da sunan kamar kawo agaji, amma kuma abin ana samun matsaloli, domin ana ganin ma kamar wasu kungiyoyin taimako suke yi ga ita kungiyar Boko Haram. Don haka muna kira ga gwamnatin Katsina duk ƙoƙarin da zai yi da shi da attajiran Katsina da duk wanda yake da halin da zai bada wata irin gudunmawa da ita gwamnati tarayya, a yi ƙoƙari mutanen nan a ga cewar zuwa ƙarshen shekarar nan an maida su gurarensu, an zaunar da su, kada a bar su zauna kamar da wannan na Maiduguri ya zama wajen neman kuɗi da irin abin da suke faru. Kaga an zo ana cewa mata ciki, ana kawo miyagun ƙwayoyi, yara sun koyi shaye-shaye da ƙanana, kuma ya daga kawo gudunmawa mai ƙarfi ga mutane da suke zaune a wannan sansani na abinci da magani da sutura.
Daga abin da ka gani a nan, kin iyakar ji a zuciya?
A san fashi abu ne na tashin hankali, duk mutumin da ya zo ya kalli wannan sansani, wallahi hankalinsa komai ƙarfin zuciyarsa sai zuciyarsa ta tsinke, sai hankalinsa ya tashi. Kuma wannan abin da kake kallon sa a Katsina zai iya zuwa ko ina, kamar da ya faru daga su Maiduguri zuwa hannan gura. Wannan abu ne mai tada hankali, kuma idan mutane suna bude baki suna gaya maka irin halin da suka shiga kafin su samu kansu a kasu wannan gura. Wannan kaje yanda ya faɗi irin matsalar da ya gama da ita da aka kashe iyayensa ko ɗan uwansa ko aka yi wa ɗan uwansa mata cin fuska da sauransu. Wallahi ba za ka iya jurewa ba sai ka ji ka shiga wani hali, ba za ka san lokacin da kai hawa yana zubo maka ido ba. To da abin duk da ya shafi wannan ɗan adam ne, suna buƙatar duk wata dama da kika mata a ba su, suna buƙatar sa. Kuma ina bin tausayi, insha Allah ubangiji zai kawo mana sauƙin wannan al'amari. Ba ku da haƙi ko kaɗan, Allah ya sauke.
Tun da farko gamayyar ƙungiyar sai da suka kai ziyara a fadar sarkin Roma Alhaji Tukurma Azu.
Tun da muke wata ƙungiya wadda har shugabanta ya zo ya jagoranci da kuma a zo a yi ƙurin gaskiya mu ta samu. Ubangiji dai Allah ya saka muku da haƙi. Game da maganar tsaro, an raba sojojin nan an kai su a wani gari da ake cewa Nahuta. Kuma mutanen Nahutan nan ko yau da safe sun kira ni sun ce yanzu suna baccin su hankali kwance. Kuma a yanzu ma ina da labari kanan Kandawa sojoji. Akwai takardu da magaddan da ke waɗannan ƙasashe suka rubuta waɗanda ba su da zaman lafiya ke roƙon a taimaka a kai sojojin.
Ƙungiyar dai ta miƙa kyautukan katon 100 na Indomie tare da mota kanta guda cike da pure water ga waɗannan 'yan gudun hijira. Sani Shu'aibu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Shu'aibu Malumfashi. To yanzu kuma sai jihar Lagos. A yayin da waɗanda suka harbu da cutar COVID-19 ya haura 39,000 a Najeriya, yanzu dai gwamnatin ta umarci ma'aikatanta da su je cibiyoyin gwamnati domin a yi musu gwaji ganin yadda ma'aikatan ƙasar ke kamuwa da cutar. Wakilinmu a Lagos, Babangida Jibril, ya aiko da wannan rahoto.
Wata sanarwa da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar mai dauke da sa hannun babban sakatariya a ofishin shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya Dr. Evelyn Ingigi ta bayyana cewa akwai bukatar dokacin ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya su je a gudanar da gwajin cutar coronavirus a kansu domin kiyayewa ganin yadda ake samun masu dauke da wannan cuta a tsakanin ma'aikata. Wannan umarni da gwamnatin tarayyar Najeriya ya zo ne a daidai lokacin da wasu manyan ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya da ma kanana a gaban labarin cewa sun kamu da cutar ta coronavirus. Shi kanshi ministan harkokin wajen Najeriya Yazaka ya kebe kansa sakamakon kamuwa da cutar ta coronavirus, a inda kuma aka samu wasu ma'aikata da ke kusa da ofishin karamin ministan lafiyar Najeriya da su masu kamu da wannan cuta. To koya ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya suka ji da wannan umarni da gwamnatin tarayyar ta basu na cewa su je a gudanar da gwajin cutar coronavirus a kansu, ga dai abinda wasu ma'aikatan da ba su so ambaci sunan suka shaida min ta wayar ho. Akwai ma'aikata ne da kuke ganin sun kamu da wannan cuta?
Ba shakka akwai manya-manya waɗanda sun kamu da shi, waɗanda kuma wannan kamar hirgici ya sa suka ce yawanci waɗanda ke aiki da su da ƙasa gare su su je su yi ƙoƙari su ga cewa an gwada su a gane wanda ke da lafiya da wanda bai da shi, saboda waɗanda ke tare da su kasu kamu a taƙaita cewa to lafiyar duka sauran ma'aikatan da suke zuwa ofis. Wanda yake da ya sa kulawa ba ta ce dole sai mutum ya je ba, amma shawara ce kuma yana da kyau.
Wannan sanarwa da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar ya shafi dokacin ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya ne da ke sassa ko jihohi daban-daban na Najeriya da birnin tarayyar Najeriya Abuja. Yanzu aka dai yau masu dauke da cutar ta coronavirus a Najeriya ya haura 39,500, yayin da wanda suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da wannan cuta kuma suka kai 845. Har yanzu dai jihar Lagos ita ce kan gaba da wanda suka kamu da wannan cuta, inda take da mutane 14,177. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
Babangida, Babangida Jibrin. Mai saurare, wannan shiri na zuwa maka ne daga nan birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ta 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Masauraran mu, barkanku da warhaka. Barka da sake kasancewa da ni, Madina Dahiru mai sani, a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. Shirin da ke duba duk wani batu da ya shafi alaƙar matasa da yanar gizo. To ina matasa masu burin sanin yadda ake gudanar da kasuwanci ta yanar gizo? To yau ranar ku ce. Annobar COVID-19 wacce ke ci gaba da kashe mutane a duk faɗin duniya, da kuma hana walwala yadda aka saba, na sauya tunanin mutane da dama a duk harkokin da suke yi. Kasuwanci na ɗaya daga cikin fannonin da ya koma kan yanar gizo tsundum. Yau muna tare da wani matashi wanda ke siyar da yadudduka da kuma yawan mutane ɗinki, amma ta kafar intanet.
Assalamu alaikum. Sunana Abubakar Umar Bala, amma ake sani da As-Siddiq Al-Akbar. A fina Sokoto, na yi makaranta primary da secondary har jami'a, na kuma digiri na farko a jami'ar jihar Sokoto. Kuma ni ɗan kasuwa ne, ina gudanar da kasuwanci na a gurbin sadarwa na zamani kafin COVID-19 da kuma lokacin COVID-19.
To amma duba da cewa wannan fannin yana buƙatar mu'amala a fili saboda ganin yadudukan da kuma auna mutane din ɗinki, ta yaya masu irin wannan kasuwancin za su iya yin harkokinsu da kwastomominsu ta intanet? Tambayar da na fara yi wa ɗan kasuwa Abubakar Umar kenan, wanda ke sayar da yadudduka ta kafar intanet.
Can da kafin COVID-19 ta zo. Za mu tallaka mu ne a gaban sirrin sayarwa, mutum yana so ya siya da su da mishi, ko kuma ya zo muna da office, mutum ya zo a auna shi a linka mishi. Sa COVID-19 ta zo, an hana mu cuɗanya mutane. So dole sai mutum sai kai sai online tuwa mai kuɗi online ya auna kanshi da kanshi. To muna awon sai mu linka mishi mu tuna da shi. Saboda wannan bin ka'idojin na kuma ta ginda ya mana na tazara.
To wace manhaja a wayarka ta fi taimaka maka wajen gudanar da ayyukanka a yayin wannan yanayin?
Gaskiya manhaja da ta fi taimaka min gudanar da ayyuka na lokacin wannan COVID-19 din nan ita ce Facebook. Gaskiya Facebook a nan aka fi sanin mu a nan muka fi ciniki a nan muka fi jama'a. So gaskiya a Facebook ita ce min inda muke da inda abubuwan mu suke tafiya sosai.
Tun yaushe ka fara harkar kasuwanci?
Ina da fara kasuwanci na dai tun a shekarar 2014 din ce. Dama ni na kasuwanci. Tun tashi na dai ina wannan abin shi nake da kamar in ce ra'ayi na ne abin da ke sha'awa kenan. Wannan sana'a ta ba kayan sawa. So na sana'o'i kala-kala lokacin da ina yaro. Amma dai wannan na fara lokacin da na fara karatu a jami'a lokacin da fara wannan kasuwanci. Na fara dama dai na sha'awa kan abun. So haka na fara zuwa ɗaya kala ya biyu na zuwa a makaranta. Ina ɗin kayan sa a jikina, abokan na gani sai in musu irin shaka misali. Sai ya kala ɗaya kala ya biyu haka dai. Haka gari na makaranta. Kana kammala karatu kawai sai na tsindima gidan a cikin harka.
Kana da shago?
Ina da shago. Saboda kin san wasu ba su yadda ba su muka kai kuɗin su ka sai online sun bi son san cewa lalle ga wurin ka nan in sun akwai wurin za su san ka online su aka tura musu amma in sun akwai wurin sun bi samun natsuwa cewa kuɗaɗen su bai zo ba sun san da su ka to bincika kayan su. So muna da ofis ɗin nawa kuma da shagon da muke zama.
Shaginka ya taɓa kasancewa a rufe saboda COVID-19?
Gaskiya ba ta bi wani shago saboda corona ba. Saboda mun ga ayoyin da kuma ta ginta na dai kenan. Da biyu kuma dama a internet muke yin muka fi yawan abubuwan mu. So zon corona kawai ya ida muka an samu abin ne. Wanda ma wasu ma ba su sayan kayan a online sun sai dole a nan suka saya saboda ba a nan cikin yanayi kulli. So corona ta taimaka mutane sun ƙara da mu. Sin muna ciniki a online an tuwa musu kanin su. So wanda ma bai taɓa yi ba ya zuwan kawai ya yi kuma mun ƙara samun yadda mutane cewa lalle al'amuran gaskiya ne ba zuwa ba ne kuma da abu aka ce mutum can.
To Malam Abubakar ka fuskanci wasu ƙalubale kuwa?
Ƙalubale na fuskanta kafin COVID-19 lokacin da ina sabon fara business ɗin ne a kafafen sada zumunta. Ga mutane su kafin mutane su yadda da kai su amince da kai su fara sayan kayayyaki online. Gaskiya za ka ɗan lokaci kafin wannan abu. Wani lokacin COVID-19 ta zo wajen sabon ƙalubale ne saboda gaskiya mutum ya auna kanshi a kan shi ya tura maka ba kowa zai auna kanshi da kanshi ba. Wani mutum zai samu ta auna shi ba daidai ba da tura maka sai saboda ita ba ta iya ba ita ba maɗinkiya ba ce tura mishi kayan bisa mishi ba ko su matse mishi ko su mishi yawa da ɗaya kenan. Na biyu akwai ƙalubale mutanen mu wasu sun jahilci ko ba su fahimci yadda wannan cutar yake ba. Kuma su ma yadda ba. Na kace mutum bai ƙa'idojin da kamata ya bi kuma ola da shi sai ya ce shi ba zai yadda ba zai ba.
To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu da fatan kun amfana da darasin da ke cikinsa. Kamar yadda kuka sani sunana Madina Dahiru Mai Shanu a cikin shirin matasa a duniyar gizo. Sai mun sake haduwa a cikin mako mai zuwa insha Allah.
Haka muka kawo ƙarshen shirin namu a yau sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. A duk lokacin da mai sauraro ke da bukata za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata a adireshinmu voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan muryar Amurka musamman ma Ibrahim Ta'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Leo Sahilu wanda ya haɗa shirin gabaki ɗaya. Dama injiniyan mu na yau ni Aisha Mu'azu da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.